tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 24 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, Hafiz ba makanan labarai.
Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen din yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi, ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kasuwannin hannayen jarin Asiya yawancinsu sun yi sama a yau Alhamis, yayin da masu saka jari suka kawar da rashin tabbas kan barazanar shugaba Donald Trump na kin saka hannu kan gagarumin ƙudurin farfaɗo da tattalin arziki na annoba. Ma'aikatan baki a Asiya suna kulle kuma an yi wati da su da ma'aikatansu suka yi, duk da ƙasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a ranar Lahadi al'ummar Niger za ta yi zaben shugaban ƙasa da ma na 'yan majalisar dokoki, inda hankulan mutane ya fi karfata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki, tsaro da kuma annobar coronavirus. Sannan kuma hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya DSS ta gargaɗi 'yan Najeriya cewar ta banƙaɗo wata maƙarƙashiyar tada fama-famai a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara a sassa daban-daban na ƙasar. Haka kuma za ku ji inda gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya ce kashi 60 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun firamare da ke ƙananan hukumomi 27 na jihar Borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon ƙarancin ilimi, kuma gwamnatinsa ba za ta amince da hakan ba. Baya ga haka, Aisha Suleiman na tafi da shirin nan na lafiya uwar jiki. Za mu muka muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar email, amma duk kafin nan bari mu fara da shirin.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi, ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen ɗin satar bayanan, wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWinds a matsayin yin kutsen cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya, yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu, hukumar CIS ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Hukumar CIS ta faɗa a makon da ya gabata cewa hukumomin gwamnatin Amurka da mahimman kamfanonin gine-gine da kuma kamfanoni masu zaman kansu suna daga cikin waɗanda lamarin ya shafa, amma bata ambaci takamaiman hukumomin jihohin da ƙananan hukumomin ba. Sai dai ya zuwa yanzu dai kawai wasu hukumomin gwamnatin tarayya ne a hukumance aka tabbatar lamarin ya shafa, da suka hada da Baitulmalin Amurka da ma'aikatar ciniki da kuma ta makamashi. Kasuwannin hannayen jarin Asiya yawancinsu sun yi sama a yau Alhamis, yayin da masu saka jari suka kawar da rashin tabbas kan barazanar shugaba Donald Trump na kin saka hannu kan gagarumin ƙudurin farfaɗo da tattalin arziki na annoba. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta rufe inda ta cira da 0.5 cikin 100. S&P ASX ta Sydney ta cira da 0.3 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta cira da 0.1 cikin 100. Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.7 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta cira da 0.4 cikin 100. Sai dai Shanghai Composite ta faɗi da 0.5 cikin 100, bayan da hukumar kula da kasuwannin kasar China ta sanar da kaddamar da binciken hana cin hanci da rashawa kan katafaren kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba, wanda hamshakin attajirin nan na kasar China Jack Ma ya kafa shi. Binciken ya nuna kokarin da Beijing take yi na karfafa iko kan kamfanonin fasahar kasar. A hada-hadar da aka yi a ƙarshen yini, Samsung ta Mumbai ta cira da 0.8 cikin 100. A hada-hadar kayayyaki kuwa, an sayar da zinare kan dala 1,880.60 kowane ounce, ya yi sama da 0.1 cikin 100. Ɗanyen man Amurka an sayar da shi kan dala 48.18 kowace ganga, ya yi sama da 0.1 cikin 100. Ɗanyen man Brent an sayar da shi kan dala 51.34 kowace ganga, ya yi sama da 0.2 cikin 100. duk manyan kasuwannin Amurka sun nuna sun yi sama tun kafin a buɗe su.
Da Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo na ƙarshen labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin, a ranar Lahadi ne al'ummar Niger za ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, inda hankulan mutane ya fi karkata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki, tsaro da kuma annobar coronavirus. 'Yan takara 30 ne ke neman kujerar shugaban ƙasa, amma kamar yadda wakilinmu Mahmud Lalo ya lura, akwai alamu da ke nuna rashin armashi tattare da zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ya aiko mana daga Yamai.
Babban birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ya sha kwalliya da manyan allunan hotunan 'yan takarar shugaban ƙasa, waɗanda tamkar suna kallon jama'a da ke gittawa ne yayin da ake ta kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki 171. To sai dai a gefe guda akwai alamu da ke nuna babu armashi tattare da wannan zaɓe. Alhaji Nasiru Sa'idu na kungiyar muryar talaka mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun.
Yau shekara 30 muka zabe kasar ta mu. Ba a taba zabe na dandace ba, ba a taba zabe na rumbuce ba, hakan ga kowa ta hina shi ke bisa inda za a ba kamar bana. Don haka mutane dole su yi dardardar, wasu sun shirya, wasu ba su shirya ba.
Kotun tsarin mulki ta soke takar Hama Ahmadu na jam'iyyar Modin Limana, wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne, wanda har ila yau ya taba rike mukamin Prime Minister har sau biyu. Bisa wasu dalilai da suka shafi badaƙalar safarar jarirai da aka same sa da shi a shekarar 2017. Amma duk da haka jam'iyyar ta ce za ta goya wani ɗan takara baya, inda a ranar Litinin ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar ADR Canji a matsayin wanda za ta mara wa baya. Bana Ibrahim jami'i ne a jam'iyyar Model Limana.
Kotun koli ta yi watsi da takarar ɗan Muhammad Ahmadu jagoran Model Falumana. Amma ba wannan ba ke nuni kamar ba ruwanmu da zabuka masu zuwa, tunda abin da mun ka sa gaba shine sauyi a cikin ƙasar Niger, kuma sauyin da Hamma Ahmadu ko kuma da wani ɗan takara na gungun 'yan adawa duk ɗaya ne gare mu.
Bazum Muhammad, wanda na hannun daman shugaba Muhammadu Isuhu mai barin gado ne, tsohon ministan harkokin waje ne a jamhuriyar ta Niger, shi ne kuma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki, kuma ta yiwu ya ci karansa ba babbaka saboda rashin kwakwaran ɗan takara daga ɓangaren 'yan adawa. Tahiru Garka shi ne ya yi magana a madadin jam'iyya mai mulki ta PNDS.
Za mu lashe zaɓe tun da abin da ya sa muka ce muku muna tsammanin za mu lashe zaɓe tsakani da Allah. Bancin mu kaɗai mun lashe wajen kashi 50% abin da ya haka ne. In an gama da partitukan da gaima tarayya goyon baya, da gaima shugaba Bazoum goyon baya, wajen parti 50 suke, yau ma sun wuce 50. Kenan za mu dibin ƙuru abin da za mu samu ma sai a ce kashi 60 ko abin da ya kashi 60%.
Sai dai takarar ta Bazoum ta gamu da cikas. Domin wasu daga cikin abokanin adawarsa ciki har da Hama Ahmadu da aka soke takararsa na ikirarin takardun shaidar zama ɗan ƙasa da Bazoum ya mallaka na bogi ne.
Takardun naka na karkiki ne, ikon naku na karya ne. Kenan me za mu yi da mu karyake a gaban Niger? Ba mu yarda. Don haka ina so da Allah mutanen Niger ku tashi tsaye. Ba a ce ku fito ku yi fada ba, an ce ku fito ku yi zabe.
Nijar dai na da al'ummar da yawanta ya haura miliyan 22, inda mutum miliyan 7.4 ne suka yi rijistar zaben da ke tafi.
To dokokin zaben jamhuriyar Nijar dai sun nuna cewa dole sai ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 51 na ƙuri'un da ake buƙata kafin ya lashe wannan zaɓe. Idan kuma aka gaza samun wannan takara da ya samu kashi 51 nan, ya zama dole sai an je zagaye na biyu, wanda aka sa za a yi ranar 21 ga watan Fabrairun baɗi. Hakan na nufin masu kada ƙuri'a za su yi dogon jira kafin su san wane ne zai zama shugaban ƙasarsu a nan gaba.
Da yawa dai daga cikin waɗanda za su kada ƙuri'a irin su Alhaji Salisu Ahmadu sun ce burinsu shi ne su samu shugaba na gari wanda zai fitar da ƙasar daga ƙangin matsalar tsaro, kuma da tattalin arziki da kuma coronavirus.
Muna fatan Allah ba mu shugaba tsarkake ingantacce wanda zai kawo kwanciyar hankali da tattalin arziki. Da dufa wanda ya zamanto al'umma gaba daya, idan aka zaɓe shi hankali zai kwanta.
Jamhuriyar Nijar wacce ba ta da iyaka da ruwa kan kasance hanya da masu zuwa cirani ke bi don kaiwa ga nahiyar Turai. A yau ƙasar na fuskantar matsalolin da suka shafi fari, hararen ta'addanci da kuma rashin walwalar tattalin arziki. Jama'a da dama dai za su zira ido ga duk dan takarar da ya lashe wannan zabe domin ganin yadda zake kasar gagaci. Mahmud Lalo, taskar biyoye daga mai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Hukumar tsaron kasa ta farin kaya DSS ta gargaɗe 'yan Najeriya cewar ta bankaɗo wata makarƙashiyar ta da bama-bamai a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara a sassa daban-daban na ƙasar. Wakilinmu Umar Faruk Musa Abuja ya tuntuɓi Ahmed Shamsuddin, jami'in hulɗa da manema labaru na hukumar tsaro ta DSS domin jin ƙarin bayani.
Hakkinmu ne mu sanarwa mutane saboda su ba mu goyon baya mu samu biyan bukata mu zaman lafiya a ƙasar. Wato in zaka iya tunawa malam Umar, kwanakin baya da suka wuce kamar misali a ce wata biyu haka cikin Oktoba akwai wanda suka taso da ganga-ganga ta lumana, to amma daga baya akwai wanda suka shiga cikinsu kuma suke so su juyo abun su lalata aniyan. Tun wannan lokacin muke bibiya, muke kuma kokarin mu ga duk wanda ke da wata niyya wanda bata da kiyo ba mu bar shi ya shiga cikin ganga-gangan lumana ba. To a cikin wayannan bibiyan ne muka samu wayannan yanzu wanda muke ta bibiyan su muna duba abin da suke yi muka gane wannan zagon kasa da suke wa taman lafiya a kasanmu.
To yanzu me kuke fatar al'umma su yi tunda kun ce kun gano wannan makarƙashiyar amma ba ku kai ga kama kowa da kuke da bayanai cewa suna da wannan yunkurin ba ko?
Wato ba wai ba mu kama kowa ba ne, wato ka san kullum ana cikin bincike, in ka ga wasu akwai wayanda suke amfani da su ba a rasa wayanda muka dan kamo ba kadan, amma ba ma so yanzu mu fara nuna wa jama'a su gane cewa an kamo mukarraban su kanana masu musu aiki. To kaga in suka gane wannan watakila ko su kokare su bijire su bar kasa su gudu ko kuma su yi mana wata illa da bawa kasa gaba daya, amma muna nan cikin bincike muna dan kamowa kuma muna samun bayanai. Shi yasa ma muka yi kokarin yin wannan bayani saboda abin da muke da shi shine tura su yi amfani da wannan lokaci da ake samun a yi bikin Kirsimeti din nan da sabon shekara, lokaci ne da jama'a duk hankalin su koma ga biki da kuma dan addu'a haka na karewar shekaru, lokacin da hankalin zai koma ga addu'a za su je coci-coci suna roƙon Ubangiji, sannan kuma suna ziyartar ƴan uwa haka da abokan arziki. To su kuma suna son fa'ida wannan lokacin sai su yi wa mutane barna da su san kowa da ke nan neman yin addu'a, sannan kuma zai zama yana gida yana son ya yi biki da shagal. To shi yasa muka ja hankalin mutanen ƙasa kowa ya sa ido kuma ya dinga kula, in ya ga abin da bai gane ba ko ya ga abin da yake zargi ko shakka
To akwai wani tsari ko wata hanya da al'umma za su bi domin su ba da rahoton wani abu da ba su yarda da shi ba ko wata makarƙashiya idan suka fahimta?
Lallai muna da lambobin waya da muka dan ba wa mutane kuma a cikin sanarwar da muka yi na ofishin namu, mun ba da lambobi da ya kamata mutum ya buga ya sanar, sannan kuma ta yanar gizo akwai website da muke da ita ta office wadda muka bude wannan bayanan mutane, tunda yawanci kowa na da waya kuma yana aiki da yanar gizo sai ya sa nan da sai ka sa sunanka ko wani abu ka fadi ce ga abin da ka gani ko a lokaci in baka so ma a gane ka, to mu muna iya amfani da wannan sai mu yi duk abin da ya dace. Kuma akwai lambobi na wasu jami'an tsaro shi ma wadda da an riga an sanar da mutane kamar na 'yan sanda haka ko na sojoji suke yaki da wannan yan Boko Haram din nan, duk ana da lambobi nan wata jama'a suna da shi. Ko wannan ka samu ka kira, to muna da hanyoyi mu jami'an tsaro yadda za mu bi kokari duk aiki guda ɗaya mu tuki daga tura za mu samu bayani kuma mu yi aikin da ya kamata insha Allah.
To a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin China ta bude bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba. Matakin ya nuna kokarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar kasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilastawa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai Alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu. Jack Ma ya kafa kamfanin Alibaba 1999 wanda ya zama ɗan kasuwa mafi kuɗi a China tare da kusan dala biliyan 59. Kamfanin shi ne babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a duniya kuma ya faɗaɗa zuwa ayyukan kuɗi da sauran fannoni. A wata sanarwa daban, masu saka ido tare da People's Bank na China sun faɗa yau Alhamis za su haɗu da jami'ai tare da Ant Group, kamfanin hada-hadar kuɗaɗe na kamfanin Alibaba, don tattauna batutuwa da suka shafi aiki a wata hanya da za ta kare halastattun harkoki da bukatun masu amfani. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi Iran game da kai duk wani hari kan sojojin Amurka ko jami'an diplomasiyar ta Iraki kwanaki bayan da 'yan bindigar Iraki da ake zargin suna samun goyon bayan Iran suka kaddamar da harin rokoki a ofishin jakadancin Amurka a Baghdadza mai matuƙar ƙarfi a yankin Green Zone. Gargaɗin wanda aka wallafa a shafin Twitter ranar 23 ga watan Disamba yana zuwa ne bayan da manyan jami'an tsaron Amurka suka haɗu don shirya wasu zaɓi da za su gabatarwa shugaban ƙasa domin daƙile duk wani hari kan muradin Amurka a Iraki. Kwamitin da ake kira kwamitin shugabanni, ciki har da muƙaddashin sakataren tsaro Chris Miller, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Robert O'Brien sun haɗu a fadar White House. Kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito yana ambaton wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba. Tsawon makonni jami'an Amurka suke ba da shawarar Iran ko ƙawayenta na Iraki za su iya kai hare-haren ramuwar gayya don tunawa da zagayowar rana da jirgi mara matuƙi da Amurka ya kashe babban janar ɗin Iran Qasem Soleimani da shugabannin sojojin sa kai na Iraki a wajen filin jirgin sama na Baghdadza a ranar 3 ga watan Janairu.
Haruna Dauda Biyu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a VOA Hausa ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha Sule dauke da shirinta na lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun ni ce Aisha Tusle. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afrika da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi, ga iska, ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi, ga kura, ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina, haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yojin iska na huhu. Duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan, tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi. In sun ka ƙara matsewa shi ne ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar koka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon ƙashi yana iya tsananta ya yi kamari. Kuma duk wani abin da ya shahi a masanin ƙashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa da suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar, saboda mi? Saboda daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yaye sa mun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna dan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji ne na abinci, yanan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kadan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta, ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa. Tana
akan gani wani lokaci kamar yara yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka, kirji ya rike, hanci ba sa iya lumwashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su, hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa. Inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi, kamar kuma an rihe fenestir, an rihe tagogi, an tsaye da fanka, an tsaye da climatizer, kuma su kankansu yaran kamar da an haihu su an sa wasu raga, an goge musu jikinsu, kuma an rihe su, an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta warin har ta biyu kalma a ma musu wani wanka, kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan.
Duka
ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka, ko a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka, ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka, ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki, saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwaloshi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsalar lumwashi da an haihe su, kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankanshi yana iya samu matsalar lumwashi, saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau, ta samu iska mai kyau, kuma babban rashin mataki da yake haddasa irin wannan abin. Kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaihe shi, ya kamata an sa shi ga nonon uwarshi kuma ya sha nono tsantsa, sai a ce a bari sai an wanke nono, koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya, yakin nan daga baya a ce a sa shi nono. Yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwarshi, gumin nan na uwarshi ya gamu da gumin jikin shi, kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi, kenan ya kama nono ya sha wannan, shine sai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta. In bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala, tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa.
Wani irin magani ne ya kamata amma yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rike wani kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu.
Kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi. Babban illar sanyi yana iya ya soki huhu, huhu ya ja ruwa. In huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi, tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi. Ya zo ya wadaci jini, ya wadaci jiki, kenan yaro yana iya sukewa. In ka doko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu, in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe, shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumhashi na kwarai, ya samu iska na kwarai, shi ma yana iya ya halaka yaro. Kamar wannan cutar wakakwa, shi ma injojin na iska na huhu sun kamatsi, yana iya sa yaro ya rasa samun iska, haigon na abin ya kashe shi. Yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono, a riye shi da kyau, a daina wannan wankan da ake yi, sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zafi ba ya karhin jiki, ka riye yaronka da kyau, ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka. Bai kamata ba yaro tun da sai ka sumbula shi cikin ruwan sanyi, ko ka bari har marece marece ya makara iska ya fara buga, kuma ka je wa yaro cikin ruwa.
A gaida Tamar da wannan bincike, ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. A tara mako na gaba don sauraron wani shirin. A madadin Julie Lazarus Gresham, ni ke Aisha Tisle. Mu kasance cikin koshin lafiya.
Sarkin baiwa ya ubangiji, sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya. Sarkin baiwa
madalla a gaida Aisha Tisle. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu saura kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar da ke shirin shiga babban zaɓe a mako mai zuwa, muna fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Ita kuma hukumar zaɓe ta sani ta tabbatar da ta yi adalci. To sai kuma sako na gaba da muka samu daga Mahmud Salim Ƙaura na Moda a Zamfara, shi kuma cewa yayi hakika mun yi maraba da cinye yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi. Tabbas a 'yan talakawa da su ne suka fi yawa a jami'o'in gwamnati sun ji a jikinsu. Muna fatan irin wannan dogon yajin aiki ba zai ƙara faruwa ba a ƙasar mu. To sai kuma sako da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dakwa Donari da Haruna Dankoli Garba Amiga a jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. To sai sakonmu na ƙarshe wanda kuma muka sake samu wato daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ƙara cewa cutar coronavirus ko sabuwa ko tsohuwa, mu dai muna addu'a Allah ya kammala ƙarshensu da ma sauran cututtuka masu yaduwa a duniya baki ɗaya. To ma dalla mun kuma gode sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni. To har yanzu dai ga Hafiz da labarai, amma fa a takaice.
Kumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen din yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da kananan hukumomi, ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen din satar bayanan, wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWinds a matsayin yin kutsen cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya, yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu. Hukumar CIS ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyali ke cewa mu huta gajiya, sai mun haɗu a shirin madadare idan Allah ya kai mu. sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.